This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dare, da fatan an wuni lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 21 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister.
Sai a biyo mu domin jin amsa da masauran amsoshin tambayoyin da shirin zai amsa a yau. Muna kuma tafi da shirin zauren VOA tare da wakilin sashen Hausa a birnin Ikon Najeriya, Babangida Jibrin, inda mahalarta suka tattauna batutuwa da suka sa aka yi zanga-zanga ta kawo ƙarshen gwamnati wanda ya faru a ranar 1 zuwa 10 ga watan Agusta a ƙasar.
Abin da ya kawo matasa suke zanga-zanga suke bore, na farko tsadar rayuwa.
Sai a kasance da mu a cikin shirin, to amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rikicin da aka shafa tsawon watanni 11 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a wannan makon. Da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da ƴan kungiyar Hezbollah suka yi amfani da su, da kuma munanan hare-haren da aka dora alhakin akan Isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a Lebanon. Shugaban kungiyar Hezbollah ya lashe takobin mayar da martani, kuma a jiya Juma'a kungiyar ta harba rokoki sama da 10 zuwa arewacin Isra'ila. Daga baya a ranar, Isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na kungiyar Hezbollah a wani hari da ta kai birnin Beirut, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 14. Mutane da yawa na fargabar abubuwan da ke faruwa sansumin yaki ne tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wato kungiyar Shi'a da ke samun goyon bayan Iran, wadda ita ce kungiyar mayaka mafi karfi a Lebanon. Akwai dai barazanar yiwuwar barkewar yaki a Lebanon da zai yi mummunan tasiri a kasar, da harin makamai masu lanzami a cikin garuruwan Isra'ila, lamarin da zai kara kawo rashin kwanciyar hankali a yankin da dama yakin Gaza ya shafa. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin kasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya, bayan da a cikin dare Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda 100 akan Rasha da yankin Crimea da Rashar ta mamaye, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Rashar da ma'aikatar tsaron kasar. Ma'ajiyar makaman daina da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman Ukraine marasa matuki suka kai wa hari da safiyar ranar Laraba, wanda ya jikkata mutane 13 tare da haddasa babbar gobara. A yau Asabar, hukumomin Rasha sun rufe wata babbar hanya mai nisan kilomita 100 tare da fitar da fasinjoji daga wata tashar jiragen kasa da ke kusa, bayan da gobarar ta haddasa fashe-fashe. Wani sako da aka sanya a kafar Telegram ya bayyana cewa an kai hari akan wani wurin ajiyar makamai masu linzami a kusa da garin Torpets a yankin Tver na Rasha, mai tazarar kilomita 380 daga arewa maso yamma da birnin Moscow, kuma kimanin kilomita 500 daga kan iyakar Ukraine. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan rajin kare haƙoƙin bil'adama a Indiya sun zura ido su ga yadda za ta kasance a wani zama da kotun ƙolin ƙasar za ta yi ranar 1 ga watan Oktoba. Suna fatan ganin an dakatar da matakin ruguza gidaje da motar buldoza wanda gwamnatocin jihohi ke yi galibi a kan gidajen musulmi waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka. Bayan duba ƙorafe-ƙorafen da aka shagara game da rusa gidajen a matsayin matakin ladabtarwa a ranar Talata, alƙalan kotun sun ba da umarnin cewa daga ranar zuwa 1 ga watan Oktoba ba za a rusa wani wuri ba a faɗin ƙasar ba tare da neman izini daga kotu ba. A cewar ƙungiyar kare haƙoƙin gidaje da filaye, gidaje fiye da 153 ne gwamnatocin jihohi suka rusa a cikin 'yan shekarun da suka gabata, lamarin da ya sa mutane kusan 738 suka rasa matsugunan su. Lokuta da yawa gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi suna bayar da hujjar cewa sun dauki matakin ne saboda dalilan kariya ko kuma an yi gine-ginen ne ba bisa ka'ida ba, amma mafi akasarin rushe-rushen na auna mutanen da ake zargi da aikata laifuffuka ne amma ba a same su da laifin ba. Dan shugaban Uganda Yoweri Museveni, wanda ya ce zai tsaya takara a zaben shugaban kasa na shekarar 2026, a yau Asabar ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba kuma zai marawa mahaifinsa baya. Museveni, dan shekaru 80, ya kasance a kan karagar mulki tun daga shekarar 1986. Mutane da yawa 'yan kasar da ke gabashin nahiyar Afirka na ganin dan shugaban Muhoozu Kainerugaba, wanda kuma shine shugaban rundunar tsaron Uganda, a matsayin wanda zai gaje shi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da Prime Minister, kuma a wanne ne talaka zai fi samun sauki? Mai tambayar idan an tuna shi ne malami Kurra garin Sarkin Noma jihar Yobe Najeriya. To idan mai tambayar malam malami Kurra da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu a Taraba da Adama Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modubba Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
a shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin demokradiyya, to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya, wato presidential system of government. Wannan tsarin mulki shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko, wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya. Kuma anan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya, wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa, duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin, wanda kowane jam'iyya ya ci, to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin, shi tsarin mulki ta nan zai shekara 4 ne, ba wanda zai cire shi da sauki.
Yanzu da ta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya, idan aka riga aka yi zabe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci ya dare karkarar mulki, babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan?
Akwai hanyar cire shi, amma yana da wahala. Ba a taba yi a Najeriya ba, ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba. In an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4, bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar azare mulkin namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara 8. In yayi shekara 8 ya gama, to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin zabe sai sake komawa wannan kujeran ba. To kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatar sa, anan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya, in ya shekara 8 ya kare ba zai koma ba.
To dukka shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai, yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja, ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tare-tare an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tare baki, shi ne mai karban baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da yake bukata a matsayin sa na shugaban kasa, shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka dauko shi suka kawo anan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulkin da Najeriya take amfani da shi kenan cire shi shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a yi a kai impeachment a National Assembly ta impeach nashi za a kai kotu waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala
to doctor daga lokacin da muka dawo ga wannan mulki na demokradiya zuwa yanzu a Najeriya akwai ni shugaban kasa da aka taba tsigewa akan kujerarsa ko babu
tunda muka dawo demokradiya 1999 zuwa yau ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba daga 1979 da aka yi ma har zuwa yau ma ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba to don haka wannan tsarin mulki ya kawo bin da yake cewa isolation ya rufe wa shugaban kasa ya ba shi iko cikakke wanda zai iya gudanar da mulkinsa cikin lumana ba tare da fitinan gobe za a tashi a cire shi ba to wannan shine tsarin mulki wanda muke amfani da shi yanzu na shugaban kasa
a to dace duba ga matsaloli iri daban-daban wanda ya bayyana Najeriya tsakanin waɗannan tsarurruka guda biyu wani ne mai sassauci tsarin prime minister ko kuma tsarin nan da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko
a gaskiya maganar sassauci tsakanin prime minister da shugaban kasa mai cikakken iko duka maganar ya ta'allaka ne akan wani irin shugabanni kuka zaba duka tsarin mulki ne ita England wannan tsarin mulki ita take amfani da shi tunda ta kafa shekaru da dama da suka wuce har zuwa yau ita take amfani suna da prime minister sa'annan suna da shugaban kasar su wato ita wannan sarauniyar England amma ta rasu yanzu muna da King Charles wato wannan basarake shine shugaban kasar su sa'annan prime minister kuma shine yana nan a kujerar sa na prime minister wanda yake gudanar da ayyukan gwamnati na yau da kullum sa'annan shi basarake nan kuma yana nan kamar shugaban kasa ne amma na je kana yi ka bai da wayansu iko da zai gudanar a tafiyar na gwamnati to ita England a wannan tsari take tafiya tunda ta zanna har zuwa yau kuma zaka gani irin cigaban da ta samu haka kuma in ka dawo wannan tsari na shugaban kasa mai cikakken iko wanda muke da shi a yanzu a Najeriya ai ita America tunda ta zanna ita kuma a wannan tsarin take tafiya a tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda za a zabe shi a duk mazaba a cikin kasar sa wanda zai shekara 4 a tsarin mulkin su ya sake yin nishin shekara 4 ya 8 sun yi 8 sai sake dawowa ba haka suke yi kuma in ka duba ai zaka gani su samu ci gaban da ake bukata wato duka biyu zai iya kawo ci gaba duka biyu kuma zai iya kawo wa kasa sassauci haka kuma in an samu shugabanni wanda ba su da basira ba su da adalci ba su da tsoron Allah to duk wani tsarin mulkin da kuka saka za a samu matsala
to yanzu dan ta duba da cewa mu a Najeriya dukkanin tsarurrukan guda biyu ba wanda bamu ga kamun ludayin sa ba to amma dai har yanzu kasar tana cikin firgici da kuma rudani da take da babe da matsaloli daban-daban menene shawararka dangane da waɗannan matsaloli da ake fama da shi da kuma shi mai tambaya abinda zaka iya gaya masa dan ya fahimta da ma ƴan Najeriya gabaki daya
Najeriya dai tunda mun gode duka biyu mun gode mun duba har yanzu kuma akwai matsala sai mu koma mu duba wani irin shugabanni muke zabe a lokacin da ake zabe anan matsalar namu take in mun zabi shugabanni masu tsoron Allah masu sanin ya kamata wanda suka tsora a gaban su talaka ne a gaban su yadda za su taimaka wa talaka da ci gaban kasa to a duk wani tsarin mulki da muka amfani da shi za iya samu cin gaba da ake bukata amma a akasin haka akwai matsala ba tsarin mulki ne matsalan bane a tunanina mutanen da ake zabe ne su ne matsalar mu a Najeriya domin ka duba kasashe da dama a duniya suna amfani da prime minister nan kasashe da dama kuma a duniya suna amfani da shugaban kasa mai cikakken iko haka duk kuma sun samu abinda suke bukata na ci gaba wata kila abinda zan kara akan wata kila zai za Najeriya za ta samu sassauci wata kila a tsari na prime minister Najeriya za ta samu sauki wurin gudanar da harkar zabe wurin fitar da kuɗi amfani da kuɗi lokacin zabe domin za a yi zaben shugaban kasa ne za ta yi amfani da mutane da dama za a yi yawo Najeriya gaba daya ana neman ƙuri'un mutane za a yi zabe wannan zai iya rage wa gwamnati kuɗin da take amfani da shi lokacin zabe domin tunda ba za a yi zaben shugaban kasa na gama gari ba ƴan majalisu za su yi campaign nasu a daidai mazabar su in an yi zabe sun ci zabe sun koma Abuja sai daga cikin su a zabe ɗaya ya zama shugaban kasa to kaga nan ya rage wa gwamnati batar da kuɗi na fitar hankali lokacin zabe za a iya rage wa gwamnati fitar da kuɗi na ɗaya kenan na biyu in an zabi prime minister in tsarin mulki na prime minister ne Najeriya za ta yi akwai wani rangwame kuma da za a samu in an je majalisa mutum zai iya zama yana bangaren gwamnati wato executive arm of government masu masu zartarwa, haka kuma zai iya zama yana daga cikin bangaren gwamnati na legislative masu dare-dare na dokoki. Ba zai iya hana ka ba, za ka iya ka zama kana nan kana nan duka wuri biyu. Kaga nan ma za a iya rage wa gwamnati barnan kuɗi, domin a tsarin mulkin da muke da shi yanzu, zaben shugaban ƙasa yana gwamnati tana ɓatar da billions of money a wannan ranar guda ɗaya da ake zaben. Bayan haka ƴan jam'iyya ma suna ɓatar da kuɗaɗe da dama wurin yawon campaign neman ƙuri'a. Duk shugaban ƙasar da yake buƙatar ya ci zaɓe a Najeriya sai ya yawo jihohi guda 36 da muke da su a Najeriya. Kun ga wannan shi ma ɓatar da ɓarnan kuɗi ne ake yi lokacin campaign. Haka kuma gwamnati ita INEC za ta rage kuɗi wurin gudanar da zaɓe. To wannan za ta iya ta rage wa gwamnati ɓarnan kuɗi. Na biyu kuma tsarin mulki na presidential system, wato wanda muke magana na shugaban ƙasa mai cikakken iko, ba za ka zama kana layi na masu zantarwa ba, kuma kana layi masu tsarin mulki ba, wato National Assembly ko kuma kana executive arm. Dole ne ku zama kuna daban-daban. Ran da aka zabe ka a senator, in shugaban ƙasa ya ga ya kamata ka zo kai minister a wurin sa, to dole ka aje mukamin ka na dan majalisa da aka zabe ka. To kaga nan ma barnan kuɗi ne, domin duk wanda yake da legislative arm ba zai zama yana daga jikin masu executive arm ba. To wannan gwamnati za ta biya wannan anan sake biyan wancan a can, shi ma zai rage wa zai bata kuɗin gwamnati. Wataƙila a wannan fahimta gwamnati za ta iya samu sauƙi wurin ɓatar da kuɗaɗe a tsarin mulki na presidential. In ta koma prime minister za ta rage ɓatar da kuɗin da take yi a tafiyanta. To wannan in kun duba wannan, wataƙila za mu gaishe da idon basira, zai iya kawo gwamnati sauƙi wurin ɓatar da kuɗaɗe. Amma in ka duba ta a wani hanya kuma, ai tsarin prime minister za a iya samun dongoma canje-canje na shi gwamnati a lokaci guda ɗaya. Za a iya samu prime minister guda biyar a shekara hudu, ko kuma prime minister guda goma a shekara ɗaya. Duk zai iya faruwa, domin kamar yadda na gaya a farko, wa'annan ƴan majalisan duk lokacin da suka farka suka samu baraka tsakanin su cikin jam'iyyar, za su iya su canja prime minister a dare ɗaya, a irin tsarin mulkin da ake da shi a England, kuma wanda mu muka koye shi a Najeriya. To wannan in za a samu mutane guda ɓata gari guda 100 a Abuja, wanda za su kawai su tashi safe su ce ba sa son shugaban ƙasa prime minister, za a cire shi, ai a Najeriya mun dinga samun canji. An duba ai ƴan majalisa, an yi shekaru da dama da suka wuce an dinga canza ƴan majalisa, wato shugabannin wannan majalisa, daga National Assembly, daga Senate din, har ma da majalisun na wakilai. An samu canji, wani lokaci bayan wata ɗaya wata biyu ayi canji, wani lokaci shekara ɗaya ayi canji. To wannan canjin ba zai kawo wa ƙasa ci gaba ba, za a samu miskila, za a samu damuwa, domin ana buƙatar gwamnati ta tsere ta tsaya shekaru da dama ta yi aiki. Amma in an ci gaba da canje-canje cikin lokaci kaɗan, ba za a samu abin da ake buƙata ba. Ina fata mai tambaya ya gamsu da abin da muka bayyana masa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba, Muhammad Salisu Lado, da producer mu da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
An gaida Ibrahim Garba, sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya so, domin jin wani sabon shirin. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Madina da shirin zauren VOA, inda shirin a yau ya shiga birnin Ikon, Najeriya, tare da Babangida Jibrin.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau muna Najeriya, inda abokin aiki na a Lagos, Babangida Jibrin, ya jagoranci shirin inda zai tattauna kan matsalar da ta kunno kai kwanakin baya a nan Najeriya na batun zanga-zangar matasa kan tsadar rayuwa da neman sauyi a gwamnati. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa ku ga Babangida Jibrin.
Ba tare da na ja ku da nisa ba ga malami na farko wanda zai yi mana bayani game da wannan matsala na zanga-zanga, abin da ya haifar da shi da kuma hanyar da za a bi domin magance shi. To da farko dai, Muhammad Murtala Yusuf Tama, ko me zaka ce kake ganin ya haifar da wannan matsala ta zanga-zanga?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa katu. A gaskiya wannan tambayoyi da kai min abu ne abin dubawa. Kana tambaya ta ce menene ya kawo matasa suke zanga-zanga a Najeriya? Wannan baya bude yake a zahiri yake. Abin da ya kawo matasa suke zanga-zanga suke bore, wanda kaga da ba ana yin zanga-zanga ba kamar wannan karin da ake ba, duk da ba ciwo nasara ba. Na farko, tsadar rayuwa ita ce farko. Tsadar rayuwa ya taba kowa, hantsini ne a gidan kowa. Tabarbarewan ilimi, tabarbarewan asibiti, mutum yana ji yana gani abin da bai fi karfin shi ba, ya zo ya fi karfin sa, ba zai iya ciyar da kanshi ba sau uku a rana, balantana kuma a ce rashin lafiya ya shiga. To wannan gaskiya yana da shi abin da ya sa al'amura suka tabarbare, matasa suka yi wannan buri, musamman tsadar rayuwar nan. Komai ya haɓaɓɓa, ya hakan ma ya haka ƙare, amma kuma ga shi abubuwan ya zo ya tattara, ga makarantu ba labari da sauransu. Matasa masu zuwa makaranta sakandare suna ji suna gani, ba ma irin jami'a suna ji suna gani mutane suna kuɗar karatu saboda sakamakon rashin babu yadda su yi da rayuwarsu. To wannan yana daga cikin abin da ya kawo wannan zanga-zanga ana tunanin kuma a gani na. Sannan abu na biyu, kana tambaya ta menene nake ganin za a iya yi, gwamnati za ta yi a samu sauki? To duk magana da makamancin hakan ne. Sauki, abin da ya kawo sauki a rayuwa shine a haɓaka tattalin arziki da kuma tsaro a Najeriya. Sannan wannan tsadar rayuwar gwamnati ta san yadda za ta yi, ta duk mai yiwuwa ta san yadda za ta yi ta sauke wannan tsadar rayuwar. Idan ka duba wannan zanga-zangar da ya wuce ma, kamar abin nan ne, an ƙara tunzura gwamnati ne daga sauke wannan zanga-zanga, ana tsayar da shi, rayuwar ma ƙara tsada ta yi a yanzu abin da ake ciki. To kagan ba wani ba kai ba, wannan abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Idan za ka duba kamar ƙasa irin su ƙasar Larabawa, kamar irin su Dubai, irin su Qatar, irin su Saudi Arabia, za ka gani ban taɓa jin, ni dai tun da na taso ban taɓa jin an yi zanga-zanga irin wannan ƙasashe ba, in dai ba mu Afirka ba. Kuma wannan sharri ne na iya tafiyar da gwamnati, ko kuma zalunci ne da gwamnati, wannan azzaluman gwamnatin da muke da su da ba su ya rike gwamnati sai dai su raya kansu. Ina ganin shi ne ya haifar da wannan abu. Burina da fata na Allah ya sa wannan sako ya kai ga gwamnati, su za su yi tunani su duba Allah, kuma su duba cewa wannan amana ce Allah ya ba su, ko ba ka su duba talaka, don ba ma jin daɗin wannan buri da ake yana haifar mana da abin kunya ma a ƙasar mu. Allah ya sa mu dace.
To Dr. Ado Sha'abu Kasudu, ka ji ta bakin wannan malami ko in ce wannan matashi, to me za ka ce game da matsalar nan na zanga-zanga da matasa?
To assalamu alaikum. To dama mun zanga-zanga dama ba ta jawo alkhairi. Tun lokacin da aka dinga zanga-zanga a baya, ba abin da ta jawo illa ƙara wahala da ƙuncin rayuwa da take ainihin saka mutane a ciki. An yi zanga-zangogi da yawa amma bai zama alkhairi ba. Ba zan iya mantawa ba da zanga-zanga da aka yi a baya, wanda da yawa ta rikiɗe ta zama ainihin tashin hankali, wanda ya jawo waɗansu ainihin suka rasa rayukansu, kuma aka rasa dukiyoyi. Don haka zanga-zanga ba ainihin ita ce mafita ga duk wata matsala da al'umma suka tsinci kansu a ciki ba. Na farko, ya kamata a ce an shiga addu'o'i wanda ya kamata. Bayan wannan, malamai na ɓangarorin addinai guda biyu sun fito sun bayyana al'umma illar da ainihin zanga-zanga za ta jawo, wanda kuma an yi zanga-zangar amma ba ta haifar da komai ba illa ƙara matsatsi na rayuwa. Don haka ya kamata matasa su ringa sauraron ainihin na gaba da su, domin abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutsen zuma ba zai iya hangowa ba. Don haka matasan nan su ne suka tsinduma ƙasan nan cikin halin ha'ula'i da halin ni'yas. Saboda a baya duk mutanen da suke da yawancin shekaru sun jawo matasa kunne akan zaɓar gwamnatin baya da da tafici wanda manyan mutane sun sha faɗa cewa wallahi idan aka zabi wannan gwamnati ta baya to babu abin da za a tsinta a hanya illa ainihin wahalhalu da tsadar rayuwa amma matasa suka ke kasa-kasa suka ce su ba su yadda ba suka dage sai sun zabi waccan gwamnati na baya wanda mutane masu yawan shekaru sun ja musu kunni amma suka tilasta irin waɗansu wajen zaben gwamnatin da ainihin ta shuɗe don haka har ma ya zama waɗansu an mai da su saniyar ware waɗansu ma kai waɗansu ma har duka an musu idan suka ce ba sa ra'ayin shugabancin baya ko kuma shugaban baya da ya fice wanda sai gashi yau matasa sun tsinci kansu ko kuma tsinci kan ma ƙasar nan cikin ha'ula'i wannan matasa su ne ainihin suka jawo haka wannan zanga-zanga manya da sauran masu hankali sun bayyana cewa zanga-zanga ba ita ce mafita ba akwai hanyoyi da yawa da ita da ainihin doka ma ta tanaza amma matasa suka kije ga an ƙara tsinda ma mutane cikin halin ha'ula'i zanga-zanga mai kyau da ta kamata ita ce zanga-zanga na ainihin voters card wato katin jefa ƙuri'a ya kamata matasa a ce kowa da kowa ya yi katin kaɗa ƙuri'a wanda waɗansu da yawa ma matasan ba su da katin jefa ƙuri'a bayan wannan doka ta tanaji dukkan mutumin da aka zaɓe shi idan ba ya yin abin da ya dace doka ta ba da dama a yi masa kiranyi jama'a su nuna baya wakiltar su yanda ya kamata ko kuma baya jagorancin su yanda ya kamata ko kuma baya shugabantar su yanda ya kamata don haka suna son ya dawo gida sai su rubuta su kai wa INEC kuma tilas ne wajibi ne INEC ta sa ranar da za a kaɗa ƙuri'ar raba gardama idan aka samu rinjayen mutanen da suka kaɗa ƙuri'ar yi masa kiranye shi kenan sai a cire shi su sake zaɓo mutumin da suke ganin zai wakilce su wannan zanga-zangar ita ce karɓaɓɓiya ita ce kuma wacce ya kamata da ana yin hakan da kuma an fara hakan to da an samu shugabanci mai kyau amma a fito a yi zanga-zanga a kona kayan al'umma a farfasa wa talakawa waɗanda basu gani ba ainihin kayayyakinsu wannan ba ƙaramin masifa ba ne kuma ba ƙaramin bala'i zai jawo ba wanda kuma Allah ne ma ya taimake mu abin ya tsaya haka domin akwai masu bururruka da agitation wanda suka so da wannan zanga-zanga ta ci gaba da ainihin sun bullo da shi don haka zanga-zanga especially a Africa ba zanga-zanga da ainihin ta dace wace saboda mai ba mu iya zanga-zanga ba mu duba duk kasashen da suka yi zanga-zanga a ƙarshe zanga-zanga ta rikide ta koma yaƙi ka kalli Sudan yanzu zama ta daga zanga-zanga ta zama Kango da ainihin sauran gurare don haka the best thing abin da ya kamata mu yi in wakilin mu bai kace mu ba in shugaban bai shugabance mu yake so ba mu nemi mu masa kiranye wannan abin shine abin da zai fita da hankalinsu amma ba zanga-zanga ba domin in kun shirya zanga-zanga ko da abin ya ta'azzara da yawa suna da multiple visa wato visa wacce ba ta karewa sannan da kuɗaɗe a hannunsu abu ne mai sauƙi su kwashe iyalansu su bar muku ƙasar in ya so ku ci kanku bori ya kaboka to kaga wannan ba shi ne abin da ya dace ba mu ɗauki mataki na kiranye ya zama an kira mutum ɗaya biyu uku to kaga idan lemun dan uwan ka kama wuta sai ka taimake shi ya kashe ka shafa wa kana ka ruwa kuma ana dukan gawa ne domin mai rai ya ji tsoro kuma gani gawa ne ya ishiwa na tsoron Allah don haka wannan shi ne mataki don haka zanga-zanga ba mafita ba ce kuma ina kira ga ainihin matasa su daina barin waɗansu suna musu iza mai kantu ruwa domin ga na gaba ne ake gane zurfin ruwa
da waɗannan bayanai na Dr. Ado Shu'aibu Kansudu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya jagoranci shirin daga Lagos sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya.
an gaida Madina sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya so domin jin wani sabon shirin da wannan kuma muka zo gaba ta karshe wato labarai a takaice.
To a takaice, rikicin da aka shafa tsawon watanni 11 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a wannan makon. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin kasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya.
To baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu, kuma na karshe ajerin shirye-shiryen mu na yau. Sai da Allah ya kai mu gobe da safe, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatar da shirin, sai Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A wasu shirye-shiryen muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.